الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاب الله سبحانه وتعالى لساك هذا مؤمن يمشي من البركة إن شاء الله متن لرباع 26 قوة محرم هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ببؤدها لديه دير 30 لأكو wanda daidai da 21 ga watan 12 a shekara ta 2011 da lissafin miladiya, kuma da fatan da 'yan uwa za su yi haƙuri la'alla saƙon da ya same su na jinkirta karatu da muka yi jiya saboda tafiya cewa yau da gobe za a yi, ni na ɗauke shi a kan mu bi a jere yadda muke ma'ana a yi littafin alamu sunna a yau, gobe kuma mu yi littafin hadisi insha Allah. Ba zan can ramu ko bane a timmu ne ba faɗi gobe ne insha Allah. Eh, na shi nake faɗa yanzu shi ne, sai na ce a timmu ne ba faɗi gobe ne, eh, don haka ba laifi insha Allah. A za mu yi littafin aqida ne gobe, za a yi hadisi insha Allah. Dama hadisi ɗaya rage mana, gobe za mu gama shi in Allah ya kai mu rana ta yau Laraba mai zuwa insha Allah. Zai zama za mu fara littafin Umdatul Ahkam kamar da muka bayyana, da fatan ƴan uwa za su kokari su same shi. Shi littafi ne ko ina ana samun sa, ba shi da matsala insha Allah. Ko Umdatul Ahkam, saboda muna so kasancewar muna talatar kullun za ta zama maganar littafin aqida insha Allah. Ko da mun gama wannan, wani na aqida za a sa sai ya zama a yi ta talata, Larabar kuma sai ta zama hadithi. Muna so mu haɗa hadithan su zama na fiƙihu, don muna buƙatar fiƙihun sosai insha Allah. Muna fata Allah maɗauki ya sa mana albarka cikin abin da za mu ji. Don haka yau za mu karanta littafin A'lamus Sunnah al-Manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami kamar yadda aka saba duk talata insha Allah. Kuma gobe za mu yi hadithi ɗin, kuma hadithin ƙarshe na Arba'in Nawawiyya Allah maɗauki gobe Alhamis eh za mu insha Allah. Sakamakon je na yi tafiya ba a yi ba insha Allah. Darasin da ya gabata mun tsaya kan tambaya ta 57 ko yau za a tashi ta 58 insha Allah. Bismillah.
من أحمد الحكم رحمه الله تعالى: كم أقصى من أسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، منها ما يطلق على الله مفردا مفردا
ما يطلق على الله مفردا
منها ما يطلق على الله مفردا مفردا أو ما أغير، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم
كالحي القيوم
الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصه
وهو ما إذا أفرد
أو حمى نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمؤتي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، كل على انفراده. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتكر لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. أو بإضافته إلى الصفات المشتق منها فقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام.
طيب فارك أنت ما كنت إجاباتا wasu ka'idoji ne malamin ya fara kawo mana mun ji abin da ya faɗa dangane da nau'o'in dalalatul asma'il husna ni magana akan dalalatul mutabaqa dalalatul tadammun dalalatul iltizam sai kuma ya dauko mana dalalatul tadammun din nau'in sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana za a iya kasa su kashi hudu ko akwai wanda yake alam shine guda daya shine Allah sunan Allah alam ne Allah tabaaraka wa ta'ala akwai kuma sunayen Allah waɗanda suke sifat ne da suke nuni zuwa ga zatin Allah madaukaki la tanfaqu an zati Allah tabaaraka wa ta'ala al-alimu as-sami'u al-basiru akwai kuma sunayen da suke nuni zuwa ga fi'ili su suna nuni ne zuwa ga fi'ilin ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke kuma sifatun fi'ili تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى فيما من يونا دكم فهمتها إن شاء الله سينا بعد مثالي كمان الخالق دكما صفر محبة دمك من تنسو يوم سنة أكويسونا ين الله وأن دسكي تدل على تقدسه تبارك وتعالى صفو في قوسونا يدسكي نوني بالككر الله سبحانه وتعالى تدك سونا الله باسا فتا سونا ين الله قبات ينسو gurgudan abin da mu dan yan adam muka sani to ba sa fita zuwa daga cikin wannan kashi guda hudu din ko dai zama alam guda daya ne ko ya zama suna nuni zuwa ga siffofin zati ko ya zama suna nuni zuwa ga siffofin fi'li ko ya zama suna nuni zuwa ga nafi naqaisi anillahi ta'ala wato suna kore tawaya daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk mun ji shi a makon da ya gabata to yau abin da malami ke so yi mana magana akai shine kam aqsamu al-asma'il husna min jihati itlaqiha ala Allah azza wa jalla me ake nufi da itlaqi wato sunayen Allah zuwa kashi nawa suka kasu ta bangaren wato ambatan su ga Allah madaukaki yadda za a yi amfani a ambace su a fade su haka ma'ana akwai ya kamata mu san me ake nufi da itlaqi din in an ce itlaqin abu ka fade shi a sake ba tare da ka kayyade shi da wani abu ba shine asalin itlaqi za ku ji ai a karatun zauri ana cewa mutlaqan sai a ce ma sake ba kaidi ko haka ko ake fassarawa to abinda ake nufi shine ka fadi kalmar da zaka fade ta ba tare da ka kayyade ta da wani bayani ba kawai in ka fada an fahimci abinda kake nufi shine ma'anar itlaqi to sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wadanne ne za a iya itlaqin sa gare su ba tare da an sa wata kaida ba malami sun yi bayani cewa ana fahimtar suna ne daga sunayen Allah cewa ya cancanta ya zama suna idan ya kunshi siffa biyu na farko ya zama sabata fil kitabi was sunna ya tabbata Allah ne faɗa a Qur'ani ko kuma manzansa ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi abu na biyu ya zama cewa yasihu itlaquhu wala yatadammanu naqsan lillahi tabaaraka wa ta'ala ya zama cewa ya inganta ka iya cewa Allah kaza ne ba tare da wanda ka gaya ma sunan ya fahimci wani nakasi ko tawaya daga cikin sunan ba duk sunan da in an ambace shi za a iya fahimtar wata nakasa ga Allah to haramun ne a sawa Allah shi a matsayin suna mun fahimci wannan sai ya zama cewa zaka iya fadarsa ba tare da bukatar bayani ba kage yanzu idan ka zo kace Allahu Ar-Rahmanu Al-Maliku Al-Quddusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhammad kun ga duk wannan ai suna ne shi Allah madauki shi ya itlaqin su akan sa daga a cikin Al-Qur'ani baka bukatar ka zo ka ce ai kuwa yana bukatar sai an karin bayani kafin mu fahimci wannan akwai tawaya a ciki ko ba tawaya to wannan yasihu itlaquhu ya halatta ka fade shi ba tare da kaidi ba shine ma'anar itlaqi amma duk sunan da sai kai fassara kai bayani to yana bukatar ka saurara ka ga ma'anar sa kuma a takaita zuwa ga yadda ya zo a cikin Al-Qur'ani kamar an fahimta sosai to mu karanta da misalan da ya kawo mana za mu fi fahimtar abu malami yake cewa minha ma yutlaqu ala Allah mufradan sunayen Allah sun kasu kashi biyu akwai sunan da ya halatta a ambata wa Allah shi ba tare da wani kaidi ba kawai ka fadi kace Allahu Sami'u ko daga cikin sunan Allah kace As-Sami'u Al-Basiru wannan bi itlaq zaka iya fada sababu rikici a ciki mun fahimci wannan wato kuma ka fade shi mai ma'anar mufradan mufradan shi kadai ba tare da ka hada shi da wani dan uwansa ba saboda me dama shi kadai yazo nassan alqur'ani ko kuma nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga misalan nan zai kawo mana au ma'a ghairihi ko kuma zaka iya fadarsa tare da wani dinsa ma'ana zaka iya fadarsa shi kadai zaka iya hada shi kuma tare da wani as-sami'ul basiru kaga zaka iya cewa as-sami'u shi kadai zaka iya cewa al-basiru shi kadai zaka iya hadawa as-sami'ul basir mun fahimci wannan yawa sai ce wa huwa ma tadammana sifatal kamal bi ayi itlaqi shine duk sunan da ya kunshi sifar kamala ta kowanne yanayi aka fade ta in dai ka fadi sunan to ba dama wani mai fahimta ya fahimci wani abu na naqasu dangane da Allah madaukaki to duk irin wannan sunan ya halitta ka fade shi shi kadai ko ka fade shi tare da wani as-sami'u al-basiru ko kace as-sami'ul basiru da sauransu sannan sai ce kal hayyul qayyum kamar yanzu al hayyul qayyum ai yazo a cikin alqur'ani الله لا إله إلا هو مي الحي القيوم فكاد الحي سناني القيوم فيما سناني يا هلت كفدي الحي شي كدي كدنغنا و الله كو امسا مسا سلم كو يشي نعم يا هلت كسا ككرا سنن الله مدوكي الحي شي كدي ya halatta kuma ka kira alqayyum shi kadai ya halatta kuma ka hada su lokaci guda ka ce alhayyul qayyum saboda yazo a haka dai ina fatan fahimci wannan domin me alhayyu suna ne yatabammanu sifatal kamali bi ayi itlaqi in ka ce sunan alhayyu suna ne da ya kunshi kamala akwai wata tawaya dangane da alhayyu in aka ce rayayye ai ba wata tawaya suna ne na kamala suna ne kammalallen suna baka bukatar sai ka hada shi da wani suna sannan a gane kamalar a ciki shi kadai kamala ce haka nan in kace alqayyum me ma'ana alqayyum alqayyum ya tsayi da kansa kuma komai da shi yake tsayuwa ma'ana babu wani abu da yake yastaghni anhu duk halittarsa suna bukatar ubangiji in babu shi babu su mun ga wannan shine ma'anar al-qayyum shike tafi da rayuwar kowa da kowa to wannan sunan ai zaka iya fadarsa shi kadai zaka iya hada shi kuma da al-hayy ko akwai tawaya ga wanda aka ce shine al-qayyum ai kamala ce yawa to wannan misali kenan da ya kawo sai ce al-ahadus samad haka nan sunan al-ahad da kuma as-samad al-ahadu yazo a qur'ani as-samad shi ma gashi ne a qur'ani qul huwa allah ahad الله الصمد يوه كون ده سنة ني كما يابو أحدي بولي بودا أتكين أدو أنن تا من دا النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى يجيوني باهم ألا ينا أدو أينا شوى اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتي ألا إنا روقنك da saboda cewa ni na shaida na yi imani da cewa kai ne abin bauta kai kadai baka da abokin tarayya kai ne kuma al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad kai kadai kai ne al-ahad kuma kai ne as-samadu in tambaye ku me as-samadu me as-samadu mun yi bayanin sa wannan jin ya ci mana wajen minti 30 ran da muka tattauna me ma'ana as-samadu anan banda kai na sai haka ne amma ko su ma'anonin da muka yi ta bayyana da yawa malam Hassan zai tuna gila zuwa ga yayi to suna tafi da wancan din malamai sun kawo na ga mana cewa al-Imam Ibn Jarir at-Tabari ya ruwaito riwayoyi 56 akan fassara as-samadu a cikin su kuma Ibn Taymiyyah yana da littafi sunansa Ibn Tafsir Surat al-Ikhlas da ya fassara wannan suratu qul huwallahu ahad babban littafin ya kai shafi 200 fassara qul huwallahu ne kawai a ciki to a ciki ya kawo wadannan riwayoyin da Ibn Taymiyyah ya kawo da shi da Ibn Abi Hatim yace wannan ma'anonin gaba ɗayan ka tattara su za su iya koma zuwa ga ma'ana guda biyu a ƙarshe ma kuma za su koma ma'ana ɗaya ko ma'anar farko da aka rawaito daga mafi yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai shine alladhi la jawfa lahu wanda yake ba holoko bane ba shi da kofar ma da za a sa abincin ballanta na abukaci abinci shine ma'anar la jawfa lahu wannan ma'ana ce dai daga cikin ma'anar sahabbai akan me ake nufi da as-samad ma'ana ta biyu kuma shine al-ghani cikakken mai cikakkiyar wadata wanda kowa sai zai bukata abun sa amma shi ba bukata abun kowa to shine ibn taymiya ce in mun kalli wannan ma'anar ta cewa alladhi la jawfa lahu dan me aka fadi wannan aida ma saboda kamalin bina ne saboda wadatar ne don haka za su iya koma zuwa ga wadata cikakkiyar wadatar da sai dai a nema abun sa shi ba ya nema abun kowa wannan shine ma'anar as-samad an gane yawa to wannan sunan zaka iya fadar sa as-samad shi kadai ya dauki kamala babu wata tawaya a cikin sa zaka iya kiran al-ahad shi ma shi kadai saboda ya kunshi kamala babu tawaya haka ne za kuma ka hada su kamar yadda ya zo a wannan hadisi din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan bawan Allah yana addu'a da ya gama addu'ar har yake cewa wannan bawan Allah ya roki Allah da sunansa da in an roke shi baya mai da addu'a yana amsawa yawa inda ka roki Allah da wannan addu'ar Allah madaukake yana amsawa as'alni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah na shaida kai ne Allah alladhi la ilaha illa Allah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا قل والله سيك ساكي ميمتها تا يوا تو ونن سونا ذاك إيه ميمتها شي حكا ذاك ماك إيه حدا شدا الصمد ككلا سباكي دا من فهمتي أبن ديكي سوء أنا أدون قل أبن ديكي سوء فألا السونا ين ألا دنغنا دا كفتيس كوي باتعلا دا كاوي وي كو أكويت ويا كو بابو با شيني سونا ين ألا سنك سكشيب akwai wanda zaka iya itlaqin sa ka fade shi kawai sake ba ruwanka da wani rikici saboda me ya kunshi kamala babu tawaya a ciki mun gane akwai kuma sunayen da zamu zo mu ji kashi da biyu akwai wanda zaka iya fadarsa shi kadai ko ka iya hada shi da wani saboda me ya kunshi kamala babu wani wato abu na tawaya mun gane wannan misali biyu kawo mana al-hayyu da kuma al-qayyum da al-ahad da as-samad kowanne suna ne guda daya zaka iya fadarsa shi kadai za kuma ka iya hada shi da wani to dan mu kara ganewa sai yake cewa wa minha daga cikin sunayen kuma akwai ma la yutlaqu ala Allah illa ma'a muqabilihi akwai wanda ba a fadarsa ka ambatawa Allah kace daga cikin sunayen Allah akwai kaza sai ka hada shi da kishiyarsa ga misali sai ce illa ma'a muqabilihi wa huwa shi kuma wannan ma'ana yadda zaka gane irin wannan sunayen shine wa huwa ma idza ufrida aw hama naqsan shine duk sunan da in aka fade shi shi kadai babu dan uwan to mai sauraro zai iya fahimtar wani abu na tawaya ga Allah madaukaki sunan bai dace da kamala ba amma in aka hada shi da dan uwansa sai ka ji kamalar ta bayyana mun fahimci abu in an bada misali kafi ganewa kabbar lin nafi'i kaman sunan Allah Abdar lin Nafi' mai cutarwa mai amfani bai halatta ka ce daga cikin sunayen Allah Abdar mai cutarwa ba saboda cutarwa na kasu ne mun fahimci wannan amma an kace Abdar lin Nafi' ka hada shi da muqabilihi shi da kishiyarsa to wannan sai kamala sai ta bayyana ma'ana shine mai cutarwa mai haifar da mutum ya samar masa da cuta kuma sannan shine mai amfani da shi kuma wannan haka ne sai idan ashe kenan lokacin da zaka yi itlaqin sai ka fahimci cewa abdarun ana nufin min kaunihi huwa sabab shike sabbaba ke halitta duk abin da zai samu gare ka akwai wata musifa da zaka samu dan adam ko da shi a gunsa sharri ne wanda ba daga Allah take ba komai daga Allah yake yawa amma zaka iya zama kai sakamakon laifinka ne aka baka wannan cutarwar ina fatan fahimci wannan amma dai kasancewar ainihi daga gunsa take to ya halatta a dangana masa to amma kada ka dangana masa wannan sunan shi kadai ka ce daga cikin sunayen Allah akwai Abdar wannan ba daidai bane sai ka hada shi da annafi sai ka ce Allah madaukaki shine Abdar shine annafi lokaci guda ina ji yanzu mun fahimci har wancan na farkon ma ya bayyana sosai da ya kamata yawa to haka ne yace wal khafidur rafi'u haka nan al khafidu mai al khafidu wanda yake dankwafewa ya saukar mutum yana sama Allah ya sauke shi ar-rafi'u kuma yana ƙasa Allah ya daga shi to kasancewar al-khafidu dinnan kun ga suna ne dake nuna me yana nuna akwai wata tawaya haka in kawai aka ce Allah madaukaki aikinsa shine yana saukar da mutane ai kuma yana daga su to sai a hada masa guda biyu baki daya kar ka kira masa guda ɗayan kawai ina fatan fahimci wannan yawa to haka nan kuma sai ce al mu'ti al mani mai hanawa mai bayarwa to kar ka kira daga sunayen Allah ka ce Allah shine al mani kawai a'a in zaka hada shi sai ka hada shi da al mu'ti al mu'ti shine mai bayarwa al mani kuma mai hanawa saboda me wace magana na faɗa mana ta farko malamai suna cewa la yajuzu itlaqu shay'in min al asma'i ala Allah illa idha tawaffara fihi shartani babu wata kalma da zaka dangana wa Allah kace Allah shine kaza sai an samu sharuɗa biyu sharadin farko ya zama ta zo a Qur'ani da Sunna sharadi na biyu ya zama tatadammanu kamalan la naqsa fihi ya zama cewa in ka kalle ta ta kunshi kamala ne babu tawaya ko misqala zarratin a cikin ta kaga ko idan kace ad-darru al-khafidu al-mani'u kawai ka dangana wa Allah madaukaki wadannan wanda ke sauraron ka zai fahimci me wani abu ne tawaya ga Allah madaukaki Allah kuma babu tawaya tare da shi don haka shi yasa aka ce to kar ka faɗi wannan sunan shi kadai sai ka hada shi da dan uwansa saboda me haka yazo a inda aka ambata mun fahimci wannan tayyib sai kuma yake cewa wal mu'izzul muzillu haka nan al mu'izzu al muzil shine mai buwayarwa mai sa mutun ya samu buwaya da daukaka al muzillu kuma mai kaskantarwa haka duk yazo a Qur'ani tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha haka ya fada ga kansa bai kawai tsaya ga cewa tudhillu man tasha ya bari ba yawa sai ya hada da tu'izzu man tasha dan ga cewa in ma an dauko suna a ciki to sunan domin dama shi suna yana nuna alama ce da'ima yawa ba kamar sifa ce ta fi'ili ba da'iman Allah madaukaki yana daukaka wanda yaso yana kuma saukai wanda yaso ina fatan fahimci wannan yawa to shine sai yake cewa wa nahwu dhalika da makamancin waɗannan sunaye sai ce fala yajuzu itlaqu bi halatta ba kenan a ambata wa Allah a ce shine ad-darru wala al-khafidu wala al-mani'u wala al-muzil kada dangana masa waɗannan sunaye guda hudu su kadai din ba tare da waɗancan yan uwan nasu kowanne kamar yadda muka ji ba kullun alam firadihi kowanne ka ware shi kadai ka ce ai daga cikin sunan Allah akwai al-khafidu daga cikin sunan Allah akwai ad-darru wannan ba daidai bane wannan kun ga ka'idoji ne a cikin sanin sunayen Allah da sifofinsa waɗanda za su tabbatar mana da tauhidi domin tauhidi kamalarsa ita ce ka yadda da Allah subhanahu wa ta'ala duk wata kamala tana tare da shi ba a samun naqasu dangane da Allah ko a magana ko a labari ko a wata sifa ko a aikinsa babu wani abu na tawaya duk abin da ya faɗa daidai ne kada ka taɓa tunowa ko zuciyarka ta yi tawahumi ta yi wani tunanin cewa akwai wani abu da za a iya dangana wa Allah wanda yake akwai tawaya a cikinsa Allah babu tawaya a cikinsa ku duba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake faɗa yake cewa washarru laysa ilayka duk wani abu inda ya sharri ne to ba a dangana wa Allah shi tare da cewa shi ya halitti komai da alherin da sharrin to amma a aikinsa babu sharri ainihin aikin da ya yi din ba sharri bane sai dai a cikin abin da ya aikata din khalqin nasa me yasa dama yace kun a'udhu bi rabbi me al-falaq ko sai yace me min sharri ma khalaqa bai ce min sharri khalqihi ba saboda khalqihi halittar Allah aikin Allah ake nufi yawa zai iya zuwa da ma'anar makhluqihi amma saboda kar a samu wannan tawahumin a samu rikici wani ya fahimci cewa an a cikin aikin Allah akwai sharri sai Allah madauki ware yace min sharri ma khalaqa da ce min sharri khalqihi ba mun fahimci wannan abun Allah babu sharri ba a dangana masa wani abu na sharri saboda gaba ɗayan sa kamala ce shi yasa malamai suke tattaunawa inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bai samu wata kamala wadda da babu ba shi da ita ba ma'ana babu wani abu wanda yake kamala ne yanzu misali ai ana magana akan satin da wuce mun yi magana akan daga cikin sunayen Allah ko siffofin Allah akwai wadanda ake ce ma siffofi ne na zati ne wasu kuma na fi'ili akwai kuma wanda yake siffofin zati ne kuma na fi'ili ne da me muka bani misali daga cikin waɗanda ake cewa na zati ne na fi'ili mun ba da misali da me al-khaliqu da musamman kuma al-kalamu sifatul kalam sifar magana Allah madaukaki lam yazal mutakalliman bai gushe ba tun fil azal yana magana saboda me rashin magana naqasu ne ko kamala naqasu ne to Allah ku babu wani lokaci da za a ce ba kammalalle bane. Don haka ko bai magana da kowa ba a lokacin da yayi, da a lokacin da yayi maganar nan, to yana da ikon maganarsa kuma ya siffantu da siffar magana. Amma a lokacin da ya kira Annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa tsuru Saina yayi magana da shi, kun ga wannan maganar ta sa ba ita ce ta tunfil azal ba, wannan a lokacin aka yi ta. To ita shi yasa malamai suka ce siffofin Allah ko kuma sifatul kalami sifa ce zatiyya, tana da alaka da zatin Allah madaukaki tunfil azal, kuma tana da alaka da fi'ili. Me ma'anar sifar ta fi'ili? Me alaka da mashi'a, wanda yake kullum in Allah ya so yayi ta, in ya so kuma ba zai ba, shi ake nufi da sifa ta fi'ili. Kaman ban ji amsoshin da yawa, kaman ba a gane ba, sannan kuma mun yi bayanin da yawa haka, da ina sa ran an gane din. Tayyib, to mu bar shi haka, mu je karasa bayanin da malamin ya faɗa. Yana cewa kuma walam yutlaq qattu shay'un minha fil wahyi kadhalika, waɗannan sunaye da ad-dharru da al-khafidu ar-rafi'u da kuma al-mani'u da al-muzil, basu zo a Qur'ani ba, an ware su an faɗe su an dangana wa Allah madaukaki, basu zo a wahayi ba ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda suka zo, to sun zo ne a damfare, ɗaya tare da dan uwansa, ɗaya tare da dan uwansa. Ashe kenan in zaka faɗa kai ma sai ka faɗi kowanne ɗaya tare da dan uwansa, saboda a fahimci kamala, kada a yi tsammanin akwai wani abu na tawaya dangane da Allah subhanahu wataala. Yan uwa, mu fahimci waɗannan abubuwa, wannan shine tauhidi. Yawwa, duk abin da za ka yi karatun da zai tsarkake maka zuciya, ka ji cewa babu wani abu da za a dangana wa Ubangiji na tawaya, wannan shi ne abin da ake cema tauhidi. Ya ce la fil kitabi wala fis sunna, ko a Qur'ani ko a sunna, wannan sunaye ba su zo su kaɗai, an ambace su ba sai tare da ƴan'uwa, ƴan'uwansu. Sai ce wa min dhalika, daga cikin wannan abin da zai ƙara bayyana mana, ya ce ismuhu ta'ala al-muntaqim. Ya Allah faɗa madaukaki ya gaya mana suna, daga cikin sunayensa akwai al-muntaqim. Lam yutlaq fil qur'ani illa ma'a muta'allaqihi, a qur'ani ba a ambace shi shi kadai aka ce daga cikin sunayen Allah kawai ka ce al-muntaqim ba. Yadda ya zo a qur'ani, indai a qur'ani ne, to ya zo ne tare da abin da yake alaka da shi, shine muta'allaqihi. Yawwa, menene ga asalin abu? Ka qaulihi ta'ala, inda Allah madauki yake cewa inna minal mujrimina muntaqimuna, mu masu ramawa ne daga mujirmai, ma'ana in mujirmai masu laifi suka yi mana abu, mu masu ramawa ne. To baka zuwa ka kira sunan Allah ka ce ya muntaqimu, mun fahimci wannan, ya mai ramawa. Saboda me sunan a Qur'ani wurin nan ya zo, kuma bai zo da siffa ta itlaqi ba, ya zo muqayyadan ne da muta'alliq dinsa, cewa daga mujirmai, ma'ana sai a ce ya wanda yake ramawa in mujirmai sun masa laifi, mun fahimci wannan, saboda a haka ya zo. Mun fahimci abin. Yawwa, a au bi idafati zu, ko kuma ya zo da idafar zu, lafazin zu, me ake nufi da zu? Ma'abucin kaza, sahibu kaza, shi ne zu kaza. Zu malin, ma'abucin dukiya. Zu waladin, ma'abucin ƴaƴa. Yawwa, zu nasabin, zu mansibin, mai wani matsayi na ɗaukaka. Zu nasabin kuma mutumin wanda yake ɗan dangi, haka ake faɗi a Hausa. To wannan lafazin na zu, ai ya zo a cikin Al-Qur'ani, inda Allah madauki yake cewa wallahu azizun muntiqam. Kun gani, Allah madaukaki azizun ne. Me ma'anar azizun? Mabuwayi. Kun ga wannan sifa ce ta kamala, baka buƙatar wani abu. Amma lafazin intiqami, me ma'anar intiqami? Intiqami shine in an maka abu karama, kasancewar za a yi maka abu karama shi kadai ba kamala ba ce. Mun gane wannan? Yawwa, domin akwai wasu siffofin da sau da yawa ana nuna mana, Qur'ani yana nuna mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, yin sabanin ramukon alheri ne, in kai hakuri baka rama ba, akwai inda yake zama alheri. Mun gane wannan? Ashe kenan ba koyaushe ramuko yake zama alheri ba, dan amma abu. Shi yasa sai a dangana wa Allah a ce zuntiqam, ma'abucin ramuko, ma'ana kenan akwai lokacin da an masa yana rama, wani lokacin kuma yana yafewa. Zu din nan ta nuna mana shi ma'abucin yin wani abu ne ba bi sifa da'ima, kamar sifa ce ta abin nan ta zati ba, a'a sifa ce ta fi'ili, tana da alaka da mashi'a. Mun fahimci abin? yawa ashe kenan yana gafartawa wani wani kuma yana ramawa din in an masa kuma amma in ka duba yadda hakikanin alakar Allah madaukaki da bayi take ba alaka ce ta kamar bawa da bawa yadda in wani yayi maka kai ma ka rama ba haka ne yawa illa dai ya faɗi wannan kalma ta intiƙami ne kasancewar zaluncin da masu ijirami suka yi dan a nuna girman sa yawa cewa waɗannan sun aikata wani mummunan abu Allah madaukaki ma har sai da ya rama abin da suka yi masa Allah madaukaki kyauta da fatan dai mun gane shi yasa yake cewa au bi idafati zu ila sifati almustaqati minha yawa ko kuma ai idafa a ƙara lafazin zu a zuwa ga siffar da aka ciro daga wannan wato suna na almuntaq yanzu mun fahimci abin da aka faɗa sunayen Allah sun kasu kashi uku dangane da itilaki akwai wanda ya halatta ka ambace su su kadai haka ko ka ambace su tare da wasu akwai kuma wanda ba dama ka ambace su sai an hada su da kishiyoyinsu wancan na farko alhayyu da alqayyum ya halatta kace alhayyu shi kadai ya halatta kace alqayyum shi kadai al-ahadu as-samad ya halatta kace al-ahadu shi kadai ya halatta kace as-samadu shi kadai ya halatta kuma ka hada su kace al-hayyu al-qayyum kace kuma al-ahadu as-samad mun ji biyu na uku kuma shine sunan da bai halatta ka ware shi shi kadai kace wane ne wane suna kaza sunan Allah bane sai idan ka dauko dan uwansa dake nuna kishiyarsa sai ka hada su saboda shi wancan dayan in shi kadai aka fada mai sauraro zai iya fahimtar wata tawaya dangane da Allah dan haka sai ka hada su kace abdarun nafi'u almu'til mani'u almu'izzul mudhillu alkhafidur rafi'u mun fahimci misalan shi kenan abin da yake so sai kuma ya kara zuwa ga wannan suna na almuntaqim ba a cewa almuntaqim shi kadai sai dai a kawo shi yadda yazo a qur'ani inna minal mujrimina muntaqim to dan mu kara gane wannan ga wasu misalan akwai Allah madauki a qur'ani yana fada akwai wasu sifofi da ya siffanta kansa da su waɗanda su ma a gefen siffofi bai halatta a siffanta Allah da wani abu na wannan siffofin ba sai dai a faɗe su a siyaƙin da suka zo a ƙur'ani kawai ka tsaya iya nan Allah maɗauki kamar yadda yake cewa wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin suka yi makirci Allah ma ya rama musu makircinsu kaga dai dan an faɗi cewa Allah ya yi makirci amma kuma ba a istiqaqin suna kace daga cikin sunayen Allah akwai almakiru wannan kuskure ne Allah bai taba kiran kansa almakiru ba saboda me duk sunan da in aka saurare shi yana nuni zuwa ga na ƙasa ko zalunci to ba sunan Allah bane mun gane wannan haka nan sunan da shi kadai in aka fade shi yana da ma'anoni guda biyu shi ma ba a danganawa Allah duk abin da zai iya daukar kamala zai iya daukar naqas to ba a kiran Allah da shi shi yasa malamai suka ce bai halatta daga cikin sunayen Allah daga cikin kai siffofin Allah ai istiqaqin sunaye ba amma daga sunayen Allah za a iya ciro sunaye za a iya ciro siffofi me yasa wannan abu in ka dauko daga cikin siffofin Allah ba akwai al-kalam ba to za ka iya ciro suna daga al-kalam ka sawa Allah me za ka ce sai ka ce al-mutakallim ko al-mutakallimu ma'ana mai magana to malamai sai suka ce bai halatta a danganawa Allah sunan a ce daga cikin sunansa al-mutakallimu ba amma dai siffofinsa daga cikin su akwai al-kalamu shi mai magana ne saboda kalamu yin magana ita kadai kamala ce muna fahimta kuwa amma ka zo ka ce al-mutakallimu mai magana yanqasimu ila qismaini ita magana ta kasu kashi biyu za ka iya faɗar alheri za ka iya faɗar sharri to duk sunan da in aka faɗe shi zai iya ɗaukar ma'anar alheri da sharri shi ma ba a faɗawa Allah shi Allah ba a wasa da sunansa haka nan daga cikin siffofin Allah akwai al-irada ko akwai al-irada to baka istiqaqin suna daga wannan sifa ta irada sai ka ce me ya ake istiqaqin suna me za a ce ina masu larabci me za ka ce ismu fa'il daga irada na'am al-muridu yawwa al-muridu shine mai nufi irada ita ce nufi al-muridu kuma shine sunan mai nufi din to ba a sawa Allah suna a ce masa shine al-muridu limadha li'anna al-murida kad yuridu khairan wa kad yuridu sharran yawa saboda ba a kiran Allah da suna al-muridu domin ita lafazin al-muridu ko ita kalmar al-muridu suna ne da take nuni zuwa ga kawai mutlaqin irada din ita kadai wanda za ta iya nufin alheri za ta iya nufin sharri duk abin da yake da dauke da ma'anoni guda biyu daya zai iya daukar alheri daya sharri to ba a danganawa Allah mun gane wannan hakanan inda Allah madauki ke cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu shi ma in ka tashi fada sai ka hado shi a siyakin da yazo a ayar karkace daga cikin sunayen Allah akwai almustahzi'u shi ma kuskure ne karkace Allah sunansa mai istihza'i mai mai istihza'i Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili kaga idan ka zo ka samo suna daga cikin wannan fi'ilin me zaka ce kinan almustahzi'u Allah ku ba a sa masa suna wanda yake tawaya ce ko zalunci ko wani abu marar kyau yawa sai dai ka ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili irin yadda suka yi hakanan inna almunafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafiqai suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum Allah ma na yaudarsu baka zuwa ka zo ka ce Allah madaukaki mai yaudara ne mun gane wannan yawa Allah baya yaudara amma kasancewar sun yi wani aiki wanda yake su suna ganin sun yaudare Allah to Allah sai ya yi muku su sakamakon wannan shi yasa zaka ji wasu masu tafsiri in suka bi irin wannan ayoyi sai ka ji sun ce ya mayar musu sakamakon kaza din su mun gane asalin abun kenan saboda me ba a siffanta Allah da itlaqin waɗannan abubuwa da fatan mun gane yawa sai dai amma in ka kawo su a yadda Qur'ani ya kawo yadda Allah madauki ya faɗa Qur'ani to sai ka fassara su yadda suke ka bar su Allah shi ya san yadda ya amsa wancan din ba irin yadda lalle muka fahimta ba Allah ya sa mu dace to sai tambaya ta gaba taqaddama
تقدم أن صفات الله
أن صفات الله تعالى
تقدم أن صفات الله
ما سأكش صفات الله ما ينقى أن كذا كمان أمس إيه نا أن أنت تقول سونامي أكي نصبه ثم سأكش صفاتي ai ba idafa mace anna ce mubasharatan ta shiga cikin suna na'am wani alihun ina masu darusan nahwu ne da muke na'am akramuka na'am suna ne mana na'am yau ga can insha Allah ansar za ta zo na muannath wani iri eh na san da ke amma cikakken sunan muannath ne jam'u muannath salim yau jam'u muannath salim a larabci idan yazo a halin nasaba to kasara ce take zuwa niyabatan anil fatha shikenan nan ta yau tay
taqaddama anna sifati llahi ta'ala minha zatiyatan
zatiyatun wa fi'liyatun
na'am wa ma misal sifati dhati min alkitab
tay
ism qawluhu ta'ala مثل قوله تعالى
نعم
بل يداه مبسوطتان
نعم
وقال تعالى كل شيء هالك الا وجهه
نعم
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
نعم
ولتصنع
على
عيني
نعم
ابصر به واسمع
نعم
انني معكما اسمع وارى
نعم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما قال تعالى وإذ نادى ربك
موسى
القوم الظالمين وقال تعالى
وناداهما ربهما
ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
نعم
وغير ذلك
تا نعم كما وانا أبدا بانزا متتونا أولا باب كما ينادى مهمانتي باب سونا يم ألا دا صفوفي من يمغانا أيا كان kamar yadda ya fada taqaddama ya gabata anna sifati Allah ta'ala cewa sifofin Allah madaukaki minha zatiyatun wa fi'liyatun daga cikin su akwai sifofin zati da sifofin aiki duk kun fahimci wannan yawa sifofin zati sune waɗanda ba sa rabuwa da zatin Allah kamar ilimin sa da jin sa da ganin sa sifofin fi'ili kuma sune waɗanda in ya ga dama ya aikata in ya ga dama ba zai aikata ba ya so wane ya ki wane kamar kalmar muhabba da kalmar qi da kalmar khalqi in ya so ya halitta in ya so ya fasa halitta mun gane wannan yawa to shine sai yake cewa fa ma misalu sifati dhati min alkitabi sai baka aiki lalubo mana a cikin alqur'ani ka kawo mana misalai na sifofin da suke sifofi ne na zati ba sifofi ne na aiki ba mun gane wannan yawa to kafin mu je ga wannan ayoyin akwai wani takasimin da malamai suke yi na wannan sifofi na Allah subhanahu wataala dangane da abin da ta bangaren wato a kamanceceniya ko kuma kokarin kore kamanceceniya tsakanin su da na bayin Allah suna cewa akwai sifat da ake ce ma as-sifatus sam'iyya akwai kuma sifat aqliyya duk da wannan takasimin wasu malaman ba su yadda da shi ba taksimin da ya fi dacewa shine wanda malamin ya kawo mana anan ka kasa siffofin Allah zuwa biyu siffofi da suke da alaka da zati da siffofi da suke da alaka da fi'ili amma me yasa na kawo wancan din saboda dan mu fahimci misalan su wasu suna cewa siffofin Allah madaukaki waɗanda suke siffofi ne sam'iyya ma'ana sam'iyya sune waɗanda suka zo mana kawai a ƙur'ani da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan sun zo a ƙur'ani ba ko a sunna ba dama hankalinmu ya kai ga musiffanta Allah da su kun fahimci wannan zancen akwai kuma siffofi da suke ce ma aqliyya siffofin aqliyya su ne waɗanda ko ba mu samu nassi ba a ƙur'ani za mu iya fahimta da hankalinmu cewa Allah yana da siffa kaza da kaza to sai wasu malamai suka soki wannan kashe-kashen kasancewar ba shi da alaka shi babin tauhidi na sunayen Allah da sifofi ba wani hankali da yake da magana a ciki sai abin da ya shafi nassi mun gane wannan amma abin da yasa suka fito da wannan shine akwai sifofin Allah subhanahu wataala da ya ambaci su ya ambata wa kansa kuma sai amfani da wasu lafuzza ne waɗanda yake su wannan kalmomin siffofi ne a jikin ɗan adam mun gane to saboda kada ɗan adam ya kai ga kamanceceniya sai wasu sai malamai suka ce a waɗannan ana ce musu sifat ne sam'iyya ma'ana sun zo ne a nassi da ba su zo a nassi ba mu ba za mu katsalandan mu ce Allah yana da hannu yana da fuska yana da kafa waɗannan ba za mu faɗa ba saboda ya faɗa to dole mu faɗa in mun ki faɗa mun kangare masa in muka canza masa ma'anoni kuma shi ma mun nuna bai iya magana ba mun fahimci zancen yawa amma abin da zamu shine mu faɗe su kamar yadda muka faɗa sai mu faɗi ka'idan nan da ya kawo cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir cewa duk abin da muka ji ya dangana wa kansa to hakan yake amma fa ba irin namu bane dama kuma abin da muke so mu kai gare shi shine me tahqiqul farqi baina al-khaliq wal makhluq mutabbatar da cewa akwai bambanci tsakanin mahalicci da halitta mu halittar sa ne muna da naqasu muna da tawaya muna da rigima muna da fitina muna da saban Allah shi kuma halicin mu ne kammalalle ne tsarki ya tabbata gare shi ba a dangana tawaya gare shi mun fahimci wannan don haka duk abin da ya faɗa tunda da a cikin Qur'anin sa ya faɗa to sai mu faɗe shi yadda ya faɗa din amma kuma sai mu ce wannan fa ba irin namu bane ina da mun sha maganan nan da yadda ya kamata dai wannan mabu'in ya zama an fahimce shi a darussan mutum a salasatul usul muke yi yawa to waɗannan siffofi da zamu ji siffofi ne da suke siffofin zatin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma zamu ji wasu sunayensu sun yi kama da wani abu da ke jikinmu to kar mu hararo kamanceceniya tsakaninmu da Ubangiji in ya ce yana da hannu kamar ayar farko da ya kawo qawluhu ta mithlu qawlihi ta'ala misalin fadin Allah da yake cewa bal yadahu mabsuutatani ai asalin wannan kalmar aina ne a suratul maida wa qalat al yahudu yadullahi maghlula allati ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha Yahudawa ne suka ce ai hannun Allah an masa kukumi shine maglula maglula tani a dauki hannu ai masa kukumi kaga hannun da aka yi masa kukumi ma'ana a sa masa wani abu a daure shi ta wuya ba dama ya sako ya wani abu to wannan abun balarabe kuma har yanzu yana amfani da shi kinaya ce zuwa ga ruwa idan mutum baya fidda abun hannunsa ya bayar maruwaci to ana cewa yaduhu maglula mun gane wannan to abinda yahuda suke so su faɗa shine su kwatanta Allah madaukaki da irin wannan na kasan cewa ya hana su wani abu to sai Allah madaukaki ya tsine musu yace abinnan ba sai ce wa qalat al yahud yadullahi maglula sai Allah ya ce ghullat aybihi hannayensu su akai wa gululi su ne akai wa kukumi wa lu'inu kuma aka tsine musu bima qalu saboda abinda suka faɗa kun ga Allah madaukaki sai da ya raddi ya kare kansa tukuna daga wannan tuhumar marar kyau sannan sai ce bal bari kai ku kyale wannan zancen yadahu hannayen Allah mabsutatani a shimfide suke yunfiqu kaifa yasha yana infaki yana ciyarwa yadda yaso kun gano wannan dawa kaga asalin maganar wani mai tafsiri zai iya cewa to ai nan dama ana zancen maganar ruwa ne da rashin ruwa shi yasa shi ma ya bada raddin cewa yana infaki kun gani yunfiqu kaifa yasha amma ai kun ga bai ce a ƙarya kuke Allah ma ba shi da hannu ba da wannan za a fare inda ba hannu ko sai Allah ce a ƙarya kuke Allah ba shi ma da hannu kwata kwata sannan sai ya zo ce amma hannunsa kaza da kaza amma sai ya ce bal yadahu amma hannayensa mabsutatani a shimfide suke kullun miƙawa yake baya ruwa ashe kenan yana da hannu mun fahimci wannan yawa to sai mu fahimta anan Allah madauki ya tabbatar wa kansa wani abu sunansa al-yadu hannu yadun nan kuma sifa ce ta zatin Allah madaukaki yaya take a zatin Allah Allah shi ya baro kansa sani to kar mu tawili kuma mu zo mu ce a'a ai anan ana nufin kuwa ake nufi akwai wasu in kana karanta littafan tafsiri da littafan da aka gina su akan mazhab irin ta ash'ariyya kokari da suke yi Allah saka wa masu kyakkyawan niyya a cikin su kokarin cewa a tsarkake Allah daga tawaya sai a ce a wannan maganar ai tana da hatsari ku kauda ita kar a dangana wa Allah to nan ma ai wani hatsarin ne duk mai fasaha duk balagar mutum bai kai Allah ba ko tunda ya faɗa ka'idojin da malamai suka faɗa shine a faɗi cewa eh yana da hannu amma hannunsa ba irin dan adam bane ba irin na wani halitta bane laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu majazi kawai ka kawo ka ce eh Allah ya faɗa yana da hannu shi yasa har wani malami da yake raddi ga masu cewa ba za a ce Allah yana da hannu ba sai a ce ai duk inda aka zo da yadu sai ce ai ana nufin kuwa wai kuwa ake nufi ma'ana Allah mai karfi ne to kaga in ka kawo nan maganar karfi fassarar taka ta wannan ayar ba za ta yi daidai ba ko bal yadahu mabsutatani a karfinsa a shimfide yake yunfiqu kaifa yasha Allah madaukaki kuma zai iya fadin wannan inda ita ce daidai ko ba haka bane amma tunda bai fada ba wanda ya fada din ita yake nufi shi yasa malamai suke cewa to ya mutum zai yi da inda Allah madaukaki yake cewa lokacin da yake magana da Iblis sai yake ce masa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana kai sujada ga abinda na halitta da hannaye na guda biyu yadayya kun ganin ma yace yadahu yadahu da tasniya guda biyu mun fahimci wannan sai wani malami yake cewa to ashe idan duk inda yadu yazo in ma'anarsa kuwa ne to can wurin kenan ashe kenan zaka ce bi yadayya da karfi na guda biyu karfin Allah ka takaita shi guda biyu kaga wannan fasara ba daidai bace shi yasa don haka a wannan babin mutum ne kawo da maganar masu ta'wili ya fadi yadda Allah madauki ya fadi magana amma ka'idar da zaka sa a zuciyarka ita ce kuma ka fade ta a baki shine Allah madaukaki daban yake da halittarsa sai ka ce laysa kamithlihi shay'un me ma'anar laysa kamithlihi shay'un babu wanda ya kama da shi wa huwa as-sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani kaga ya dangana wa kansa ji da gani amma kuma sai ce laysa kamithlihi shay'un anan wani zai ce zamu iya fahimtar kai Allah madaukaki da basir da hikima yake wato ba kawai sai yayi amfani da wannan maganar ta nafiyin ta kore kamancece ne ya tsakaninsa da bayinsa sai ya kore ta a siffofin da ba a kyamar a dangana masa su ma yawa da ji da gani ai kun ga ba mai kyamar ya dangana su ga Allah amma duk da haka ta ajinsa da ganin nasa sai ko ya kamance shi ne cewa to a jin ma da ganin ma bakwai kama da Allah ba na Allah daban na ku daban jin Allah ji ne wanda duk inda mai duk inda wani sauti yake to Allah na jin sa duk nisa duk zurfin kasar da ya shiga duk kokololuwan sama da ya shiga duk kankantar magana duk girmanta dan adam fa ya jin sa yake ana cire loudspeaker nan ka fita waje ana duk maganar da ake ba za ka ji ba ko ba haka ba ashe jinka dole sai kana sai hissi ne wanda zaka zo ga kaga mai maganar kusa da shi kana kusa da shi haka nan gani ganin mutum duk abin da ke bayan wajen masallacin ne yanzu ba maganin sa sai idan ta kofa ne muka hango shi kuma ba dama ka iya bada labarin cewa yanzu nan a zaman nan namu wani mutum ya tsaya yanzu yana nan gaban wannan mihrabin ta waje ba wanda zai iya bada labarin wannan haka ne amma ganin Allah yake da za ka rufe kofofin duniyan nan ka shiga cikin su duk abin da za ka yana ganinka kuma sannan yana jinka ashe kenan tunda mun samu bambanci tsakanin jinsa da jinmu to duk sauran abin da ya faɗa mana sufufi mu faɗe su yadda suke kuma mu bambanta wajen kamanceceniya sai mu ce na Allah daban namu su ma daban ina fata mun fahimci wannan yau dan haka a daina kyamar faɗin abin da ya zo a Qur'ani ni ne sihar babban da nake so in kenan musamman ina faɗi wannan ga waɗanda suka yi karatu kafi jin wani abu waɗanda suke dama ba su san irin waɗannan abubuwan ba ba su karanta ba ba su je sun karanta wancan na zauri ash'ariyan da sauransu ba ba su ma karanta wannan din ba duk ba ruwansu kana faɗa musu magana za ka ji saboda fitira ce dama ɗan adam zai yarda da ita shi yasa ina taɓa ba mu labarin abul ma'ali al-juwaini wanda ake ce mai imamul haramaini wani babban malamin shafi'iyya ne shi ne wanda ya rubuta littafin al-waraqat na usulul fiqh babban malami ne wata rana yana huduba a kan mumbari a garin da yake sai wani mutumi ya zo lokacin yana fadar cewa ai ba a cewa Allah yana sama ba a dangana wa Allah hannu ba a dangana masa fuska saboda su ka'idojinsu da suka gina a kan mazhabar ash'ariyya din nan duk da asalin mazhabar ba ta Abul Hasan al-Ash'ari ba ce shi ya riga ya batta ya rubuta littafi al-Ibana ya bayyana duk waɗannan abubuwan cewa ba ruwansa da su yana kan fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal yawa to shi ne sai ya zo yake bayyana wannan a kan mumbari da ya gama bayan ya saurara sai wani ya ɗaga hannu ya ce akarmaka Allah ina da tambaya sai ce me ya tambayar ka ya ce gashi ka ce mana Allah ba za a ce yana sama ba ya ce to ba ni labarin ni dai yadda zan yi da wata larura da ta dame ni a zuciyata ya ce wace larura ce ya ce ni dai in na zo yin addu'a kullum na zo addu'a sai in ga hannuna ya ƙi ya yi ƙasa kullum sai in ga ina yin haka ma'ana ba dama in karkatar da hannuna ƙasa in ce ya Allah ya min kaza in dai zan addu'a sai in ga haka zan yi ya Allah ya Allah ya Allah kaga ana yin haka sai ce to me yasa muke yin haka din nan ni dai ba karatu ne ba amma naji ban taba ganin inda ba a yin haka din nan ba mutumin sai gangaro daga mumbarin sa yake cewa hayyaranil hamadani hayyaranil hamadani hayyaranil hamadani yace wannan mutumin hamadani ya ruda ne ya ruda ne ya ruda ne daga lokacin ya je rubuta littafi yake cewa ya tuba daga wannan harkar ilmin kalamin da zaurancen da ƙaryata maganar Allah yace ya tuba yake cewa har yake roƙon Allah yace ya Allah ka sa in mutu a aqida irin ta tsofin mata irin na garin mai sabo ka san tsofi ba ruwansu su ba su san wata harkar ilmin kalami ba su san majazi ba ba su san isti'ara ba ba su san wata balaga ba kawai in Allah yace bal yadahu za su yi hannu saboda haka suka in sun ji larabci haka za su ce to har ya roki Allah ya ce Allah ya kashe shi akan irin wannan aqidar don wato saboda me ita aqidar musulunci aqida ce ta fitra mun san fitra ai ko Allah madaki ya gina mu akan sanin sa da kuma yadda da shi a matsayin ubangiji zaka ji duk abin da yake gaskiya ne to fitra ta yadda da shi tana so in kaga mutun ya kyamaci abu to dama wata tarbiyyar ya shiga ta hana shi yadda da wannan abu yawa an dai abin nan gaskiya ne domin me mu koma kan wancan magana da nake fadar cewa sam'iyya aqliyya me yasa na kawo wannan magana saboda kamar masu bin wannan harkoki irin na su ash'ariyya da mu'tazila su siffofin da suka dangana wa Allah zan ka karanta littafan da suka gina su akan wannan ka'ida ta ash'ariyya siffofi nawa suke tabbatarwa akwai bakwai ma'anawiyya din nan ko shine as-sam'u wal basaru wal kalamu wal iradatu wal ilmu wal hayatu ko wa wannan ne wal qudra yawa waɗannan guda bakwai su ta yadda suka kafa su suka dangana wa Allah su ba wai saboda Allah ya faɗa a Qur'ani ne irin yadda muka ji yanzu ba cewa suka yi mu duba halitta sai muga cewa ga sama yadda aka yi ta bata taba kekkecewa ba baka taba fitowa wata rana baka ga sama ba ga rana baka taba waye gari kaga cewa rana bata fito daga gabas ba kuma ta fadi a yamma to wannan waye yayi sai mu ce sai suka ce to lalle sai mu ce akwai mahalicci da ya halicce su wannan mahaliccin dole ne ya zama yana da kudura da ba shi da kudura wannan abun ba zai yiwu ba kun fahimci wannan to da haka sai suka ce to ashe Allah kadirun ne mai kudura ne sai suka ce mai kudura kuwa lalle ne sai ya zama hayyan sai ya zama dama yana da rai in ba shi da rai dama ba zai iya yin komai ba sai suka yi masa isbatin hayyu kuma sannan sai ya zama alimun ne domin mutum jahili ne ai ba zai iya yin komai ba kuma haka ba dole wanda ya sama da kasan nan mai ilimi ne sai suka ce to kenan Allah mai ilimi ne sannan kuma mai ji ne saboda yana da bayi ya sa suna magana suna abin kuma zai musu hukunci ran tashin alkiyama to ashe yana ji albasaru ma sai suka ce saboda Allah ya kama bayi ya ga abin yana ganin abin da suke aikatawa ran tashin alkiyama sai ai na ganka ka aikata kaza don haka shi ma albasiru ne sannan suka ce rarraba mutane kaga wannan dogo wannan gajere wannan fari wannan baki wannan bai basira wannan dolo wannan hikima ce dole ne wanda yayi wannan yana da irada irada ita ce takhsisi ta rarrabe abu ta sa wannan kaza wannan kuma kaza shine suka dangana masa irada mun fahimci abu yau dan haka wannan hanyoyin da muke ji har wasu zasu ga bin su shine karewa abin da yake shine daidai ba haka bane yauwa an zo da su ne daga baya abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sani shine wannan abin da muke karantawa yadda Allah ya faɗi magana ka faɗe ta sai ka ce amma fa in Allah ya sifanta kansa da wani abu to na sa daban nawa daban wannan bai zama lafiya ba idan ku Allah ya ce yana da kaza sai ka buka ce a kai ba za a faɗa wa Allah kaza ba kaza ake nufi to za a tambaye ka Allah ya san wannan da ka faɗa din nan yanzu shine daidai ko bai sani ba mai mutum zai ce dole ya zama Allah ya san komai ko to ya san kenan kai bawan Allah da kace wannan kuwa ake nufi in an ce yadu Allah ya fi sanin haka to sai mutum da yake me yasa Allah bai ce kuwa ba sai yake yadu in dai ya san wancan shi yafi naka din nan shi yafi kyau to kamata a kawo naka to bai kawo naka ba ina fatan fahimci wannan abu abin yana da alaka ne da imanin ka da Qur'ani shin abin da Allah ya faɗa a ciki gaskiya ne ko ba gaskiya ba don haka kar mutum ya bari ya shiga harkar wancan zaurancan duk da malaman balaga sun faɗa malaman balaga daban malaman aƙida daban mun fahimci abu yawwa to da lokaci ko ya isa mu tsaya to mun ci biyar to bari mu gani yace misal qawlihi bal yadahu mabsutatani da kuma inda yake cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu kowanne abu mai halaka ne sai fuskar Allah wajhu mai ake nufi da wajhu fuska a larabce a fahimtar dan adam yawwa karka ce abinda ake nufi a nan kawai iya zatin Allah ko kaza zai iya daukar fuskar tare da zatin Allah subhanahu ta'ala kuma wannan baya hana ka ce eh Allah madaukaki yana da fuska shikenan amma fuskar wace iri ce ba mu san ta ba bai gaya mana ba kuma duk tunanin mu ba za mu gano ta ba laysa kamithli shay'un wa huwa samiu basir ba irin taka bace ba irin taka za bace ba irin taka za bace amma sunanta kaza wannan yana tuna mu tuno muku ka'idan nan da muka yi hannai tana nata muku ku haddace ta al-ittifaqu fil asma'i eh menene ba zai karasa ka kusa amma ba la yaltazimu bane aha sawa la yastalzimu الاتفاق في الاسماء لا يستلزم الاتفاق في الحقائق وني تتي قاعده حدوا اكن سونا دان ابو سونان سو ديا تو بايا نفن wannan abun ta kowanne bangare irin su daya ko akwai mutane da yawa masu suna iri daya amma halayen su daban-daban ko yawa haka nan kuma akwai siffofi a jikin mu da kuma wasu halittun da ba mu ba wanda sunansu su ma guda ɗaya ne hadda ba misali da kafar sauro da kafar giwa ko kowa sani sauro yana da kafa giwa ma tana da kafa mu gaba ɗaya mu masu hankali mun yi ittifaki akan ta giwa sunanta kafa ta sauran ma sunanta kafa amma da za a zo a kafa su a gaban mu a ce wannan irin wannan ce ai kowanne mai hankali ya san daban take to tunda mu a cikin halitta mun bambanta wajen haƙiƙa amma mun daidaita a suna dan me dan mun samu ittifaki a wani suna tsakanin mu da Ubangiji sai mu tsammanin cewa ana so a ce na Ubangiji irin namu ne mun fahimci abin na Ubangiji daban duk abin da ya faɗa namu ma daban ko menene shi ina fata mun gane wani to haka duk sunan da kaji ko kuma sifar da kaji Allah madauki ya faɗa a Qur'ani yace wata ya faɗi wata kalma da take sura ce ko kuma suna ne na irin abin da ke jikin mu ko hannu ko ido ko kafa da sauransu kada ka ji tsoron ko kai kyamar faɗa saboda alqur'ani fa ka dauko na farko ka kalli girman alqur'ani kar ka kalli girman kanka kai da kafi son wato fahimtarka saboda kafi kowa son ka tsarkake Allah duk abin da yazo alqur'ani to babu barna a cikin sa in ka dauke shi a zahirin sa ba shi da wani likici ina fata mun fahimci wannan yawa sai ka faɗe shi yadda yake sai ka ce to amma fa wannan abun na Allah daban namu daban kaga anan ka ya faɗi abin da Allah ya faɗa kai gaskiya kuma baka ƙaryata Allah ba baka yi wa Allah jara cewa bai iya ba kai ne ka fi shi iya duk da dan adam in ka ce masa haka yake ne zai ce a wallahi ni ba haka nake nufi ba to dun hakan ba haka bane sai ka sallama wa Allah yadda ya faɗa amma wajen hakikanin ma'ana sai ka ce a ni ban san na Allah ba ni dai na san nawa amma na yadda tunda Allah ya faɗa to yana da shi ba har na taba ga mana bane ce yanzu da za a zo tashin alkiyama sai Allah madauki ya tambaye wani mutum yace kai me yasa kace ina da hannu me zaka ce ran tashin alkiyama shi Allah karanta wani a Qur'ani bal yadahu mabsutatani na yadda lima ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya Allah kai ka faɗa hannu har guda biyu ka faɗa amma idan mutum yazo yace kuwa ake nufin Allah ya tsare shi gaban sa yace kai wace ma ka faɗi kuwa a ina zai faɗa kaga zai ce ko malaman balaga malaman kaza kaza da kaza to anan kuma kaga ba dalili ba ina fata mun fahimci abin nan shikenan abin da ake so ka gane to mu tsaya haka insha Allah sati na gaba sai mu karasa wannan ayoyin insha Allah ta'ala kuma mu ci gaba da abin da malamin ya ambata mana da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ta tauhidin sa da tsayawa akan gaskiya bisa fahimtar bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar sahabban sa Allah subhanahu wataala ya kara taimakon mu ya bamu ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kara mana imani da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ya taimaki shugabannin mu ya kara musu imani da taimakon addinin musulunci Allah ya kara tabbatar da su akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد